بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 17 ga watan Ramadan. Hijira na da shekara 1434, daidai da 26 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 156 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqhu Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Ajiya ba mu samu damar yin karatu ba saboda wani gagarumin rashi da ya same mu. Ɗaya daga cikin ubanninmu ne kuma jagorori a cikin wannan tafiya tamu ta Ahlus Sunna wal Jama'a wa ala manhaji salafil umma, Alhaji Muhammad Sahabi, dattijo da ke ainihin tudun wada, Allah madaukakin sarki ya ɗauki ranshi kusan ƙarfe 6 na safiyar jiya. Sakamakon tafiya jana'iza da muka yi, ba mu samu damar yin karatun nan da muka alƙauranta wa jama'a ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya gafarta mishi, Allah ya ɗaukaka darajojin shi cikin bayin Allah na gari. Abinda ya bari a baya na zuriya da 'ya'ya da sauran al'umma, Allah ya albarkace su. Allah ya iya ba mu jura wannan gagarumin rashi da ya same mu. Dukkanin wata kafa wadda ainihin za mu ji a jikinmu da cikin tafiyarmu saboda rasuwar dattijan nan, muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya toshe mana ita. Jama'a, gaskiya mun yi rashi ƙwarai da gaske, kuma kamar yadda na faɗi jiya a tudun wada, za mu ci gaba da jin wannan rashi a jikinmu tsawon lokaci, don ba za mu taɓa iya mantawa da wannan irin wagegen giɓi da ya same mu ba. Dattijan nan namu ne, muna tare da shi 100%, ba abin da za mu ce sai dai Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya ƙara ɗaukakar darajar shi a cikin bayin Allah na gari, Allah ya wanke shi da ruwa da ƙanƙara da kuma ainihin darajoji na ɗaukaka. Hakika, ina ta kira zuwa ga matasa su binciki wane ne dattijan nan, su binciki yaya ɗabi'un shi. Dattawa, ba na shakka a kan cewa duk wanda ya san dattijan nan Alhaji Muhammad Sahabi ya san shi mutumin kirki ne. Alhamdulillah, jiya mun ga nagartar nan tashi ta bayyana ƙarara, kamar yadda Imamu Ahmad yake cewa bainana wa bainakum shuhudul janaza, yace duk wani wanda yake tunanin jama'a ba su tare da mu, to bari ranar jana'izan mu za a gani. A cikin hadisin Muslim, annabi yana cewa mutumin da musulmi 40 suka tsaya suka yi mishi sallah suna roƙon Allah ya gafarta mishi, Allah ya cece shi, Allah zai gafarta mishi kuma Allah zai cece shi, kuma Allah zai karɓi shaidar da suka bayar ta gani, sannan kuma Allah ya ce ya yafe mishi, ya kuma suturta mishi abubuwan da su ba su sani ba, wanda shi da Allah ya sani tsakanin shi. Allahu Akbar. A jiya ba a maganan mutum 40, ba a maganan mutum 400, ba a maganan mutum 1000. Mutane ne wanda yake ba wanda ya san iyakacinsu sai Allah suka halarci wannan jana'iza. Na faɗi tsakani da Allah, idan ban da sallar gawa da mukan yi a Ka'aba ko a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da sallar gawa da muka yi babban malami Ja'far Mahmud Adam, ban taɓa ganin wata jana'iza wadda ta kusanci wannan ba. Wallahi, na yi wa Alhaji Muhammad murnar wannan daraja da Allah madaukakin sarki ya bashi, domin ba banza ba Allah zai tara maka mutane irin waɗannan a wurin jana'izarka a cikin watan azumi, da safiya daidai lokacin da mutane suna tsakiyar cin kasuwa, ma'aikata suna tsakiyar aikinsu, ba zariya ba, fa yake maganar tudun wada daga ko ina mutane sun barko domin su samu ainihin zuwa jana'izan kullum ina gaya wa jama'a musamman iyayen mu dattawa ku yi kokari ku rike mutuncinku shine mutuncinmu kuma shine darajarmu Alhaji Muhammad duk da crisis da tudun wada take ciki the crisis da rigingimin da zariya take ciki ya iya managing ya zauna lafiya tare da kowa ya iya managing tsawon shekaru 50 ana gwagwarmaya ta addini ya iya daka lafiya baka lafiya kashi Allah ya raba shi da kowa lafiya bana tunanin akwai mutum daya wanda yake kuka da Alhaji Muhammad akan wasu halaye nashi dattije ne waɗanda zaka ga siffan malanta a jikin su koda baka ji suna ta da karatun baki ba amma zaka ga tsoron Allah zaka ga tawali'u a gabobin shi za kuma ka ji a bakin shi kuma shi Allah dama wannan ita ce malanta a wurin shi inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah sune malamai a wurin Allah ba karatu ba masu tsoron Allah masu tawali'u waɗanda suke maida dukkanin ainihin al'amari ga Allah saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya ji dan wannan bawan Allah mutanen tudun wada da mutanen zariya gaba daya da waɗanda suka to jana'iza daga wasu wurare sun yi mana kara kuma mun gode abinda muke roƙon Allah Allah ya taimake mu mu iya rama muku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda diye muku alheri ku rama mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta turau an qad kafa'tumu in baku samu ikon ramuwa ba ku yi godiya ku yi addu'a har a ga cewa kai addu'a ku ta yi da godiya kuma cikin hadisi annabi ya sake cewa sallallahu alaihi wa sallam man qala jazakallahu khairan faqad balagha fi sana wanda dai yazo yi maka godiya in yace Allah ya saka da alheri to ya kai matuƙa mutanen tudun wada muna cewa mun gode kuma Allah ya saka da alheri daukacin mutanen kasar zazzau muna cewa mun gode Allah kuma ya saka da alheri sauran mutane da suka zo daga ko ina domin jana'iza da yi mana jaje da yi mana ta'aziyya muna ce muku Allah ya saka muku da alheri Allah ya taimake mu ranar ramuwa mu iya ramawa idan gazawa ta faru daga gare mu a ba mu uzuri amma muna ce muku jazakumullahu khairan Allah ya muku sakamako da alheri shi kuma wannan dattijo Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi mu kuma Allah ya cike mana wannan babban gibi da ya same mu wanda ya fi karfin a kira shi gibi sai dai a kira shi wawulo Allah ya cike mana shi don girman alqur'ani idan jama'a ba su manta ba muna karatu a cikin almabhasu sabi' wuri na bakwai wanda malamin ya binciko mana fiqhu sirra fi ghazwati bani quraiza tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin da ya yaki kabilar bani quraiza mun ji cewa banu quraiza suna daga cikin tsirarin yahudawa da suka rage a madina annabi ya yarjejeniya da su akan zaman lafiya a bara kusan irin wannan lokaci na ramadan da muke karatun littafin nan mun zo daidai kan inda yarjejeniyar da kuma irin kalmomin yarjejeniya to amma sai ga mutanen nan da suka ji cewa an kawo manzon Allah farmaki daga kasar waje ko kuma daga kasashen waje sai aka samu wani shedani sai ya je sai ya rinjaye su suka je suka biye mai kuma suka hada kai da shi suka ci amanar wannan yarjejeniya suka warware alƙawarin su manzo Allah ya dawo gida har ya fara hutawa mala'ika Jibril ya ce ai su mala'iku ba su huta ba dan haka manzo Allah ya tashi da sahabbai aka je aka ritsa banu quraiza kwanaki masu yawa daga ƙarshe dai aka zartar musu da hukuncin kisa aka kuma kashe duk wanda ainihin ya balaga waɗanda suke yara ne daga cikin su ko kanana da mata su kuma aka raba su a matsayin ainihin ganima mun ji cewa lokacin da manzon Allah ya umarci sahabbai saboda gaggawar a isa wannan wuri annabi ya ce musu kar su sake su sallar la'asar sai a anguwar Banu Qurayza. Wasu suka fahimci zahirin maganar da haka lokacin sallah da suke su a hanya suka tsaya a wasi har sai da suka isa Banu Qurayza. Wasu kuma suka fahimci cewa umarni ne da cewa lallai dai su yi kokarin su isa da wuri, da haka suka ainihin wato tsaya a hanya suka ainihin yi sallar su. Waɗannan nau'in mutane guda biyu da suka fahimci nassi ɗaya amma suka yi mai fahimta biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aibanta kowa akan ainihin fahimtar shi ba. Ina fata an gane, da haka nake ganin madadin ainihin mu ɗauko daga fa'ida ta uku za mu maimaita fa'ida ta biyu wadda ta tattauna wannan matsalar saboda alaƙar ta da fa'ida ta uku. Malam ya ce as-saniya, darasi na biyu. خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى بني قريظة ودخل وقت الصلاة. صحابي سنفتا زوا أنقوى بني قريظة إنن كما ريد من زن الله يؤبر جيس كما لوكة صلى يشجع. فمنهم من صلى ومنهم من تمسك بظاهر النص. لجتكين صحابي أقول أن دسكي صلى أكن هنيا لجتكيكم أقول أن دسكي ريك ظاهر النص ولم يصلي إلا بعد وصوله إلى بني قريظة. Irin waɗannan ba su yi sallah ba har sai da suka kai anguwar Banu Qurayza. Fahum qadiji ta hadu, kaga waɗannan sun yi iyakacin ƙoƙarin su kenan fi fahimin nassi shari'i, a wajen ainihin fahimtar nassi na shari'a. Dukkansu sun yi ƙoƙarin fahimtar nassi na shari'a. To wa idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran. Idan malami ya dubi nassi na shari'a yayi kokarin fahimta kuma ya dace da abin da ake neman ya fahimta a wannan nassi, yana da lada biyu. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, idan ku yi kuskure to yana da lada guda. Jama'a kun ji da al'amari miki a ƙarƙashin wannan malam ba yana cewa dukkan su sun dace bane, a'a, da wanda ya dace da wanda bai dace ba ba a zargin su, domin babu wanda ya ganganci a cikin fahimtar shi. Kun ji ma'anar cewa annabi bai zarge su ba din, cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge su ba, baya hukunta cewa dukkan su abin da suka yi din daidai ne. As-salisa, darasi na uku. Inna sahabata ridwanullahi ta'ala alaihim ijtahadu wa ijtihaduhum fi talab al-hukm ash-shar'i fakhtalafu. Sahabbai Allah ya tsara musu yarda lallai sun yi kokarin fahimtar nassi, kuma wannan kokari nasu da suka yi suna neman gano hukunci ne na shari'a. Yo amma kuma sai sabani ya samu a tsakanin su na fahimta. Kuma a zalika, tare da cewa an samu sabanin fahimta, lam yu'annifu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ayyan minhu, manzon Allah bai zargi ko ɗaya daga cikin su ba. Wa lam yakun hadha al-khilaf sababan lil adawa, su kuma ta bangaren su wannan sabani bai zama dalilin adawa ba. Wa shiqaq, da rabuwar kai, wan nisa, da kuma cene na ce bainahum, a tsakanin su. Abin da ake so a nuna maka, shi annabi da ya faɗi nassu ya san menene daga ciki yake nufi a nassu, amma wani ya fahimci kaza wani kuma ya fahimci kaza. Abin da ya faru sai shi bai zarge su ba tunda ya san babu wanda ya da gangan, su kuma ta bangaren su ba su zargi junan su ba, wannan ya zama musu sababin kiyayya da raba kan musulmi da kuma ainihin jayayya. Wa zalika li annahu khilafun fi umurin fiqhiyya, saboda sabani ne a cikin lamari na fiqhu. An fahimta? Misali yanzu ku ɗauka cewa mu ɗinnan da muke sabani da waɗanda ba sa yin jilsatul istiraha, mu mun karanta hadisin su ma sun karanta, mu muka fahimci cewa sunna ce annabi ya aiki da ita muke yi, su kuma suka fahimci cewa larura ce ta tsufa da gazawa ta kai annabi yayi, dan haka su ba sa yi. Mu kun ga a wurin mu sai bamu dauka da sauki bamu dauka da zafi ba, zamu bi su sallah zamu yi mu'amala da su, amma su sai suka rinka yanko bakaken maganganu suna fadi akan mu, suna yanko bakaken maganganu suna fadi dangane da ita Lisatul Istirahat har aka kai aka samu wani dan takife daga cikin su wata ran ya miƙe cikin fushi a masallacin wata kasuwa yana cewa kai shi fa ko annabi ne ya da duniya yake wannan zaman ba zai bi shi sallah ba wai dan ya nuna cewa yo kudin me wanda ma kuka ce din yana yi ko shine yau yake limanci da wannan sallar ba zai yi ba to kaga wannan shine abin da ake ainihin hana mutane yanzu kun ga waɗannan kalmomi da yi kalmomi ne na kafirci da ridda tare da cewa malami ne shugaba ne a cikin tafiyar da suke yi to amma kaga bai san fiqhul khilaf ba yaya ya kamata a manajin sabani in ya faru tsakaninka da ƴan uwanka fiqhu ta'amul ma'al mukhalif yaya ya kamata ka mu'amalanci waɗanda kuka samu sabanin fahimta ko kun fahimta yadda ya kamata ka mu'amalance su din shine yanzu ake gaya maka to amma bari ku ji idan kana karatun littafin al-muhalla na Ibn Hazm me yiwa sai ka ce Ibn Hazm bai iya mu'amalanta abokan sabanin shi ba haka bane meiwa in kana sauraren ni Albani da irin maganganun da nake akan waɗanda muka saba me ya sai kace to ai ni ma bai iya mu'amalantar waɗanda muka yi sabani ba haka abin yake ba kar ka manta da ka'ida ɗaya anan da muke tattaunawa shine su sahabban ba su aibanta junansu ba basu aibanta fahimtar wani ba to dan me mutum bai aibanta fahimtar ka ba bai aibanta madogararka ba nan me zaka aibanta shi ko kun fahimta muslim ya ruwaito hadisi daga Anas yace sun yi tafiya a zamanin manzon Allah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan azumin ramadan wasu suna yin azumi wasu kuma suna shan ruwa mai azumi bai aibanta mara yin azumi ba da cewa kai rago ne mara azumi bai aibanta mai yin azumi da cewa kai ka cika dauka addini da zafi ba kenan menene zai kawo jayya babu to amma menene ya rinka faruwa tsakanin Ibn Hazm da shi da waɗanda suka yi sabani shine duk wanda Ibn Hazm ya saba wa fatawar shi sai Ibn Hazm sai su dauki zafi akan Ibn Hazm kamar su baji sai su je sai su hada shi da sarakunan garin sai sarakunan su yi amfani da sarautar su sai su ainihin yi musu fada da Ibn Hazm don haka idan Ibn Hazm ya waiwayo su to shine sai ka ji baye musu da dadi wannan shine asalin abin da yake faruwa tsakani na da galibin waɗanda ake samun sabanin fahimta me zafi ni na karanta kaza na ce ga fahimta ta kai ka karanta kaza ka ce ga fahimtar ka ya rage idan ina da magana da kai sai in same ka idan kana da magana da ni sai ka same ni in ya zama junan mu ba wanda yake da magana da wani sai kowa ya je aiki da fahimtar shi shikenan to amma kai kuma sai ka sanya wa masu bin fahimta irin ta mu suna yan naga hadisi yan zafin addini yan bani na iya sai zama tun ka ne mana wannan sai kuma ka dawo kana cewa waɗannan littattafan ma da suke karantawa littattafan yahudawa ne sai ka dawo kana cewa su waɗannan malaman da suke rubuta waɗannan littattafan irin su Bukhari Muslim marasa kunya ne su waɗannan malaman da ke rubuce-rubuce din irin su bin Baz da su Usaymin yahudawa ne wahabiyawa ne su waɗannan da ke fitar da waɗannan hadisai su Muhammad Nasiruddin al-Albani musulunta ma suka yi to kaga yanzu irin waɗannan kalmomin an samu daga sahabbai junansu ba samu ba dan haka babu wanda ya soki wani to ka rinka zama mai fahimta kar ka rinka hada abubuwa guda biyu waɗanda suka saba da juna wannan sahabi bai aibanta wannan dan mai kai sallallahu asar akan hanya ba wancan da bai yi ba shi kuma bai aibanta wanda yayi ba to kaga babu abin da ya ja aibanta juna to kaga kowa zai tafi akan fahimtar shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa wani ya fahimci fahimtar wani amma dai koda an dore a haka to kaga babu zargi to tuntuni mu abin da muka yi ta kira zuwa gare shi kenan cewa ku kun ce za ku rike mazhaban malikiya mu kuma mun ce ba za mu rike mazhaban malikiya ba za mu rike hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye domin wannan ba laifi bane kuma wannan shine asali domin kafin a haifi malik da abu hanifa da ahmad da shafi'i da dukkan malaman fiqhun da aka samu waɗannan mazhabobin ta hanyar su da yaya musulmi suke bautawa Allah da qur'ani da hadisai kai tsaye don kafin waɗannan babu wasu malamai da ake cewa mazhabar Sa'id dan Musayyib wadda ita ce wani dole yake bi mazhabar Zuhri mazhabar wani tare da cewa waɗannan malaman su ma suna da fahimtar su amma an haje fahimtar kowa ana duban a tsaya a fahimci ayar a bisa ka'idojin fahimtar aya a fahimci hadisi a bisa ka'idojin fahimtar hadisi to daga baya da ilmomi suka yi rauni sai mutane sai suka koma sai suka daina bincikar hadisai da ayoyi a bisa ka'idojin binciken su sai kowa ya saki jikin shi kawai so yake a ce mishi menene fahimta Imam Malik da an fada sai ya rike kawai ya ce ta ishe shi to idan yau wani ya zo ya ce zai haɗi gatari sai a bar mishi kota shine in wani ya zo ya ce shi ya shirya zai iya bin alqur'ani da hadisi irin waccan biyayyar da aka yi a zamanin annabi da sahabbai ya ce kuma ya shirya da ilmomin da zai iya bi sai a sa ido a ga zai iya kuma yana da ilmomin kuma yana da hadisan shi kenan kaga ashe babu zafi a ciki to amma kuma sai wannan yasa sai kai kake ganin a to wai dan me zai yi haka dan me ba zai dawo kai ya bi irin naka ba misali yanzu kamar ilimin addini ne wanda ya tafi tsangaya ya koyi karatun alqur'ani da wanda ya je karatun fiqh da hadisi da tauhidi da lugha a soro ƙarshen lokaci zai waye gari ya san ilmomin addini babu wani tasgaro tattare da shi haka nan wanda zai shiga haya islam ya tafi ya diploma ya tafi ya degree ya masters shi ma zai fahimci ilimin addini babu tasgaro to me yasa mai karatun qur'ani a tsangaya yana karatun fiqh a soro zai aibanta mai degree da diploma da haya islam babu dalili me yasa mai diploma da degree da haya islam zai aibanta mai karatun tsangaya da soro babu dalili in dai har daga ƙarshe dukkan su za su samu abin da ake nema shine ilimin addini to dan hanyar samun ilimin ta bambanta babu abin da zai saka aibanta wani me yasa kana karatun law a jami'ar Ahmadu Bello wani yana karatun law a jami'ar Jos dan me zaka aibanta shi dan me zai aibanta ka ashe kaga tunda bai aibanta ka ba baka da dalilin da zaka aibanta shi waɗannan misalan nayi mana su ne amma hakikanin abin da waɗannan al'amuran suke nufi wai su wasu musulmi a wurin su suna ganin wai sun nada kansu sun zama custodian na addini na'am nace sun nada kansu domin har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce mishi lasta alaihim bimusaitir ba a sa ka ka tankwara mutane ba ka fada wanda ya ga dama ya bi wanda bai ga dama ba shikenan dan haka har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah bai tirsa sa mishi sai ya lankwasa mutane sun bi kaza yanzu sai a samu wani malami sai a samu wani mai mulki sai ce wai ga irin mazhaba da aqidar da yake so dole mutane su bi to sakamakon wannan sai ta samu matsala shi da mutane kuma sai ce me yasa jama'a suka rena shi me yasa jama'a suke mishi shiga hanci da gudundune a shi ya saka kanshi a cikin abinda ba shi da iko akai kai ka dubi sarakuna irin na zamanin tabi'ai irin wani da zaka ji an ce al-mu'tasimu billah al-mutawakkil billah al-kaza billah masu karfi a zamanin su ainihin Harun ar-Rashid zamanin su Imam Malik amma Imam Malik ya rubuta Muwatta yau shekara fiye da 1200 wannan sarki yace in muka je aikin haji zan tara mutane a filin Arafa in ce duk duniyar musulunci kowa ya aiki da abin da ke cikin wannan littafi Imam Malik yace ban yadda ba yace me yasa kace baka yadda ba zan yi amfani da karfin mulki na ne sai yace a sahabban manzon Allah sun shiga cikin garuruka daban-daban da ilmomi daban-daban sun je sun yada ni kuma nan na rubuta iyakacin abin da na samu wurin malamai na ne ta hanyar nasu malaman, ta hanyar nasu malaman sahabbai waɗanda ke zaune a garin Madina. To idan ya zama wani sahabi a can Kufa ya kai musu wata sunna ta manzon Allah suna aiki da ita, kai kuma ka tursasa su sai su yi aiki da abin da ke cikin muwaffa, kuma abin da ke cikin muwaffa ya zama ya saba, yanzu ka haifar da rikici a tsakanin musulmi ko baka haifar ba? Yace gaskiya haka ta faru, rikici ya faru. Yace to ka rabu da kowa wanda ya so ya dauki abin da ke cikin muwaffa ya dauka, wanda kuma ya so ya dauki abin da ya ga dama ya dauka. Kaga wannan sarki ya zauna lafiya ko bai zauna? Ya zauna lafiya. Sannan ya bar Imam Malik ya zauna lafiya ko bai zauna ba? To yanzu muna da mutane ne waɗanda suka nada kansu malamai sai suka zama gabotarai, ba su da wayo, ba su da hankali, ba su da natsuwa. Sannan sai suka mayar da waɗannan sarakuna da ake zuwa ana saka su a ɗaki ana ɓoye su, ba su san hatta abin da ke faruwa a cikin fadarsu ba, sai su mai da su kayan aikin da za su je su nemi rikici da ‘yan uwansu malamai da su. Su kuma sarakunan sai suka fi su wauta, don in ba mutum ya fi ka wauta ba, yaushe kai ba ka da matsala da mutum, kai ba ka da matsala da abin da wani yake yi, wani zai zo ya ce maka lallai lallai wannan abin yana da matsala da shi. To kenan dukkanin abin da ya saba wa wannan malamin ya kamata ya kawo maka kenan kai sarkin. Kenan za ka yi ta kiran mutane da mazhabobinsu da ɗariƙunsu, ana ta rikici a fadarka. Haka ne? Sannan in kai kuma sarkin ka ce ra'ayinka ne, to kenan yanzu duk wani wanda ya saba wani ra'ayi da kake akai na addini za ka gayyato shi fadarka, kenan ƙarshe za ka waye gari kowa yana faɗa da kai. Amma kaga waɗancan sarakuna da yake masu kan gado ne, da suka ɗauko wannan tunani malaman masu hankali suka yi musu nasiha sai suka janye, don haka shi kenan sai suka yi zamansu lafiya. To bari in gaya maka, ko a anguwarku ka ce kai ba za ka zauna ba sai da wanda kuke mazhaba ɗaya, to ka saka kanka a bala'i. Ko a anguwarku ka ce kai ba za ka zauna ba sai wanda kuke aƙida ɗaya, to ka saka kanka cikin rikici. A ma'aikatarku in ka ce sai waɗanda kuke addini ɗaya sannan za ka yi aiki da su, a kasuwar da kake kasuwanci ko fataucinka da kake ka ce kaɗai za ka mu'amalanci waɗanda kuke fahimta ɗaya ne, to ka saka kanka a cikin rikici. Amma inda za ka ɗaukar wa kanka sassauƙi, kowa ya yi abin da ya ga ya fishe shi, wannan ba zai hana ka mu'amala da mutum kowane iri ba ne. Don haka suka ce wanda duk ya mai da addinin shi ya zama jayayya da cini na ce aksarar tanakkula, to za ka gan shi ya faye hijira, ya faye ƙaura daga wannan mazhaba zuwa waccan mazhaba, daga waccan aƙida zuwa waccan aƙida, daga waccan fahimta zuwa kan waccan fahimta, saboda yau ya nemi jayayya da wannan, me yawa wannan ya rinjaye shi, gobe ya sake rikito wancan, wancan ya rinjaye shi, sai ka ga aksarar tanakkula. Naka in kana son zaman lafiya, abinda ka san cewa ba daidai ba ne, kana da dalilai a kai, sai kai wa'azi cikin hikima ka bayyana rashin kasantuwar abin daidai. Amma ba lallai ba ne mutane su ɗauka, karka ce lallai ne, tunda ka faɗa dole a ɗauka, in ba a ɗauka ba kuma za a yi bala'i, sai ka saka kanka a cikin rikici. Kuna fahimtar wannan da kyau jama'a? To kaga in ka fahimci haka ko to za ka zauna lafiya wallahi. Waɗannan malaman da muke karanta littafansu kai kana jin su gashi matsayar da suka ɗauka ko? Idan ka je ka zauna kana mu'amala da su, sai kuma ka ga suna mu'amala da kowane irin mutum, sai kai mamaki a cikin littafin shi ba ya ce kaza game da masu aƙida kaza ba, eh to yaya akai kuma yake mu'amala da su? Eh ai yana nuna maka cewa abin da ya faɗi shine matsayin shi, kuma shine abin da ya imani da shi. To kuma duk wanda bai ɗauki abin ba ya daina mu'amala da shi? Ba haka ake yi. Ina fatan jama'a kun fahimci wannan. Saboda haka abinda nake ba da shawara ga duk wani wanda yake bin tafarki na manhajin malaman farko, kun je da malaman farko suke, suna iya samun saɓani a tsakaninsu, amma ba sa tursasa juna cewa dole sai sun bi abin da suke a kai. Dushe sa sai suka zauna lafiya. to amma duk lokacin da kake da wata fahimta sai kuma ka tursasa jama'a sai sun bar tasu sai sun bi taka to kuma duk wata bakar magana da habaici da gatse to in ka ji a kanka to sai ka dauka kai ne ka jawo kanka ko kun fahimta jama'a a garkashin wannan jama'a musamman magana da malam yake yi sabani sabani na fikihu kai abin da ka fahimta shine in ka zo daga hannu a sallah za ka daga shi daidai da ainihin kunnuwanka daidai lokacin da wani kuma zai daga daidai da kafadin shi haka ka fahimta eh ba san zuciya a ciki eh shikenan Allah ya bada nasara shi kuma wani haka ya fahimta eh ba dan san zuciya ba eh to Allah ya bada nasara shikenan amma karkace dolan dole sai ka yi amfani da dukkan wata hanya da zaka bi da karfin tsiya da dabarbaru ka je ka hada shi da iyayen shi ka je ka hada shi da malaman shi ka je ka hada shi da hukuma ka je ka hada shi da kaza sai ya bar wannan abin da shi fahimta shi kenan to ka jawo kanka rashin zaman lafiya jama'a kun fahimta na'am dan haka yana daga cikin fiqhu ta'amuli ma'al mukhalif in ka kware game da mu'amala wanda kuka yi sabani shine sai ka bashi uzuri akan fahimtar shi shikenan sai ka zauna lafiya to kaga a karkashin haka za a tafi yadda sahabbai suka tafi kenan ko amma kaga in ka dauki irin waɗannan ra'ayoyin da mutanen nan na baya suke dauka to shine za ka yi tashar raddi irin wanda Ibn Hazm yake wasu baji shine za ka yi tashar raddi irin waɗanda Musa Albani muke waɗannan kaji kai tsaye muna kiran su ƴan bid'a gashi kuma suna cewa kansu ahlus sunna kaji kai tsaye muna kiran su ashabul ahwa gashi suna kiran kansu ainihin ahlus sunna kaji kai tsaye muna aibanta su game da cewa larabci ma basu iya ba kaji kai tsaye muna cewa basu ma iya tafsiri ba basu ma iya kaza ba me yasa saboda su suka jawo kansu rikici akan abin da bai kai su jawo kansu ba haka Ibn Hazm ya rinka mu'amalantar su sai ya ce tur ina ma da ka iya takhrijin hadisi wannan hadisin da kai hujja da shi da ka gane cewa tatsuniya ce Allah wadaran irinka yace zai magana game da kaza har wani lokacin da yake dan boko ne sai ka ji yace idiot banza sai sa exclamation marks kawai sai wuce idiot da larabci zai rubuta amma idiot kai ka san me yake nufi da idiot banza ko sakarai sai ga yawa baji haka sai wuce to sai ka ce me ya zafi a shi bajin ya ja mishi da baji ya ji Ibn Hazm yayi wata fatawa da ta saba mishi sai taho gidan Ibn Hazm sai sami Ibn Hazm yaya akai kaza ala gafata malam ina hujja ina dalili kaza sai ka kawo sai ka nuna mishi ko kun fahimta da ma shikenan a sai ya zama bai gamsu ba amma dai ya san cewa Ibn Hazm akwai abin da ya dogara da shi shikenan sai ka je ka zauna a da zarar sun ji Ibn Hazm ya ce kaza sai su tafi fadar sarki sai su je sai su gaya mishi shikenan har sai da ta kai an kona littafin al-mujalla na Ibn Hazm an kona littafin al-fisal an kona littafin tawqul hamama da Ibn Hazm ya rubuta shine yace kun yi banzar sai yace baban Muhammad yana nufin kanshi yace ni duk abin da hannuna ya rubuta kwakwalwata ta haddace shi yace na rubuta al-mujalla mujalladi uku ta taya muku da hankali yace zan rubuta ta tare da sharhinta ya rubuta ta sai zo sai sharhinta da zallan littafin fiqhu ne yanzu sai rinka ji yana kawo hadisi da asara shine mai da ita mujalladi 11 yace sai ku mutu uku ta sa hankalin ku ya tashi yanzu gashi ta zama nawa ta zama 11 shine sai sanya mata al-muhalla bil athar sharhul mujalla wanda akai wa ado da hadisi sharhin mujalla to shikenan kuma sai abin ya zama musu musiba in da maganganun ne ya fadi eh to yanzu ga dalilan maganganun kuma shi yana ruwaito hadisi ne da kanshi da isnadodin kanshi karshe sai silence din su gaba daya to kaga me yaja su suka jawo kansu gashi nan yanzu bayan shekara 1000 da faruwar wannan yau littafan Ibn Hazm suna nan a duniya malamai sun auna aikin shi sun ga cewa yes it was indeed a scholarly work lalle aiki ne na bincike kuma malamai sun kaddara sun mutunta binciken shi to wannan zage-zagen da ya ta musu fa su Ibn Hazm sai su ce eh sai Imam Az-Zahabi da yake su ne masana tarihi sai su ce ku dubi abin da suka yi wa mutumin nan, waye za a iya mishi haka ya iya jurewa? Dan Adam ne fa, yana da level na irin abin nan hakuri, yana da iya inda zai iya hakura. Ku dubi irin abin da suka yi wa mutumin nan. Abin da mu ma muke cewa kenan yanzu, idan muka zauna nan muka karatun Sahihu Muslim, muka zauna nan muka tafsiri, muka karatun Bukharin mu, ba cewa muka abin da muka faɗa sai ka bi ba, ba cewa muka dole sai ka zo wurin wa'azin mu ba, ba cewa muka muna sallah sai ka zo ba, babu. Mu ba mu ce naka da kake kaza, a'a, mu abin da ya shafe mu mu ka ji inda muka tsaya, to kai kuma sai ka biyo baya da zagi, sai ka biyo baya da cin mutunci. Mu kuma waɗannan abubuwan da ra'ayi ne na 'yan jarida kawai muka ɗauka, ba za mu kula ka ba, amma mu waɗannan abubuwan shari'a ce, ƙur'ani ne, hadisi ne mu karanta, kuma kai in malami ne da sai ka zo ka same mu. To amma kana ganin malantarka ta gaza da ka iya samu mu, don haka sai ka cewa bari kai amfani da ƙungiya kaza da kake da ita, kai shugaba ne ko malami ne, sai ka ce bari ka ɓata sunanmu a wurin jahilai, bari kai amfani da kusanci kaza da kake da shi da mai mulki kaza, ka je ka yi ihra'i, ka je ka yi ziga, ka je ka yi haɗa fitina. To shi ne in muka juyo maka da raddi, sai a ji mun yi mutsu mutsu da kai kamar rigar su kola, ko kun fahimta jama'a? Shi ne kawai sirri. Amma ba haka ba jama'a, saɓani a cikin maganar fiqhu jama'a baya jan aibantawa ko kaɗan balle raddi. Haka sahabbai suke, haka tabi'ai suke, abubuwa suka zo suka rikice daga baya, shi ne irin abin da ya saka al'umma. In ba haka ba jama'a, me zafi a ƙasar nan tamu shekaru 60 da suka wuce an yi yaƙi a kan sakin hannu da runguma hannu? Me zafi, wane ya runguma hannun shi ya ce shi haka yake gani daidai ne, wane ya saki hannun shi shi kuma ya ce haka yake gani daidai ne, shi ke ba wani rikici. To amma sai mutum ya shigo masallaci, sai zo sai runguma hannu, ya ga masallaci ne, an yi sallah azhar, sai shigo masallaci kuma ai na musulmi ne, sai alwala sai shigo, sai ainihin runguma hannu sai ya sallah, sai ga karfi biyu sun tsaya yana sallama, sai ya ce malam eh, idan ka sake zuwa kai sallah wurin nan zamu ci ubanka. Wannan shine abin da aka yi a Najeriya shekaru 60 da suka wuce, 1950s zuwa farko-farkon 60s. Me nai a ce kana da magana, fita sai ka fita. To yanzu kai ba a ma gaya maka mai kai ba, ka zo ne kai a ra'ayinka da malaminka ya dora ka, shine ko kuna sallah ne kuna dora hannu a kirji? Me laifinka, kai ɗan kasuwa ne, hadisin ma kai baka san ina yake ba, na sakin hannun ko na runguma hannu, malaminka ne ya dora ka ya ce ka rinka runguma hannu. To sai ka shiga wani masallaci, kuma su masallacin a kofar masallacin ba su kafa signboard ba, sun ce ba a sallah iri kaza, ba a yi iri kaza, ga wanda ake balle a ce ka shiga ka saba. A'a, masallaci ne, musulmi ke shiga masallaci, mai sallah ke shiga masallaci, sai kana sai da doya ne, kana sai da algaragis ne, kana sai da cince, sai ka tsaya sai kai alwala, da ka shigo Allahu akbar sai ka kabbarta irin yadda kake sallah. To ashe su a wurin su, to amma ba su makin nashi officially ba, ba su sanar ba, ba su buga takarda ba, ba su je gidan rediyo sun ce su masallacinsu na gwammaja ba a saki, ba a runguma hannu a sallah sai dai, ba su faɗa ba. Kai kuma doya ka zo ci rana, ba zazzagi ne ka tafi kana abin, sai ka zo sai ka runguma hannu, kawai sai ga wasu ƙarti sun tsaya suna huci, kana idan da sallah sai a ce malam eh, billahi allazi muka sake ganin kana sallah nan zamu ci kubanka. Yanzu wannan addini ne jama'a, sai ka ce bayin Allah ne, sai a ce ah, kana da bakin magana ma, wani eh da kashi. To abinda aka yi a ƙasar nan kenan sai suka haifar da fitina, abinda aka yi a ƙasar nan kenan sai suka haifar da fitina. Ko kun fahimta jama'a? A lokacin ne fa har suka yi ta rubuce-rubucen littattafai su ne wa juna raddi. To me ya zafi? Shine zaka ji ana cewa rikicin 'yan Kabalu da 'yan Sadalu ya fi tsanani a ƙasar Sokoto da ƙasar Kano, ya fi tsanani. A nan zazzau abun bai yi tsanani ba, amma a ƙasar Sokoto da ƙasar Kano an yi kashe-kashe, an yi yaƙi sosai a kan waɗannan 'yan Kabalu ne, waɗannan 'yan Sadalu ne. Da Kabalun nan da Sadalun nan zaka ce dukkansu matsaloli ne na fikihu, bai kai a ce an yi tashi hankali ba, bai kai a ɗaga, bai kai a harara ba. To amma kun ga saboda malaman sun saka son zuciya, sai suka mai da matsalar ta khilafa ce. Amma da wani malami ya duro fadar sarkin Kano a lokacin nan, sai yace yazo ne a tattauro shi malaman Najeriya kap yana da magana da su aka tattaro su kap sai mike sai yace yana son mai martaba sarki ya tambayi malaman nan idan cikin su akwai wanda yake da hadisi kwaya daya na cewar annabi ya saki hannun shi a sallah to ya kawo wannan hadisin ya kuma fadi littafin in har ya dace ya kawo wannan hadisi ingantacce annabi yana yin sallah yana sakin hannu sai ce yana da littafai a garin su za su kai jirgin sama guda ya ba malamin kyauta aje a kwaso su sai suka yi shiru ta wanda ya iya bada amsa sai wani guda ɗaya sai miƙe ya ce kada a wahala babu sai ce to ashe tunda babu to me yasa za ku haddasa fitina a tsakanin musulmi akan abin da ku kun san su wane da suke runguma hannun suna da dalili waɗanda kuma ba sa rungume ba su da dalili to in ya zama mai rungume hannu a sallah yana da hadisai amma duk da haka ya ɗauka sassauki tsakanin shi da mara rungumewa ya ce shi zai bi shi sallah kuma zai yi sallah a masallacin shi yanzu kai da aka yi maka wannan alfarma za a bi ka sallah ya kamata kai kai fada to amma lokacin sai aka tada fada har fatawa ake duk inda kuwa ga yan kabalu ku buge su dan haka yawo karti suke da gora sai a ce nan gidan akwai dan kabalu eh sai a fito da shi a bubbuge shi sai a cinnawa gidan wuta abinda suka rinka kenan a kasar Sokoto da ainihin kasar Kano har sai da Allah ya kawo wannan lokaci da aka kure su suka gaza kawo dalilin haka duk wata matsala ashe inda malaman za su zauna ne ayi tattaunawa ta ilimi ashe gaskiya za ta fito to amma sai wane ya ga cewa a'a shi fa aka ce za a yi tattaunawa ilimi ya san tafiya ba za ta kai ko ina ba to kawai abin da za a yi mishi amfani da karfin sarauta a yi mishi amfani da karfin mulki wai a danna wane Allah ya ji kan Abubakar Mahmudu Gumi 1968 lokacin da gawan yake shugabanci ku zo ku samu kasar din aure na yana nan shi da kanshi ya fadi yace gawan ya kira shi yace malamai sun kawo kara cewa in hana ka wa'azi Abubakar Gumi yace a'a ai kai ko da ba musulmi bane ai ka girma cikin musulmi gawan ga inda ya rayu can sabon garin Zaria din nan kazo nan karshen Lagos street inda mai shayi yake yanzu nan gawan yake koyan gyaran keken hawa mai gidan shi kuma gidan shi yana nan directly bayan gidan iya to annan din nan gawan yake zaune amma asali iyayen shi da yan uwan shi daga Usasa suke amma shi kuma annan sabon gari bayan gidan iya nan ne gidan su gawan cikin Hausawa yake tsindim yake kwana yake tashi yake yini shine Malam Abubakar Gumi ya amfani da wannan background nashi ko da kai ba musulmi bane amma ka girma cikin musulmi abinda nake so da kai ka kira waɗannan malaman sai ka kira ni sai mu zo sai mu magana sai gawan ya ga a to wannan mai sauki ne duk dan boko ya yadda ai haka a zo ai magana kawo kawo fadi ina fadi a bada ansa sai gawan ya kira su ya ce to nayi magana da shi amma ya ce yana so a zauna da ku ku gaya mishi menene abubuwan da yake fade ba daidai ba sannan shi kuma ya kawo muku dalilai da sauransu sai suka ce a su suna so ne kawai ya hana shi sai sake kira Abubakar Gumi ya ce ga abin da suka ce fa don shi yana kallon su suna ci kuikuye rawa nan ta yake wasu masu alfarma ne bai san yan iska bane kawai wallahi sai yana kallon su da wani kalladi aka kawai yan iska ne shi in ya gansu sun to kobo 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 din nan kai ga kamar daga saman bakwai suke shi yasa yake ba su listening ears to sai ya ce Abubakar Gumi sun ce kaza su sunan tali ne yo waɗanda suka yi wakala rawi taron dangi kala rawi ma da yake sharholiya balle Abubakar Gumi da yake karatu saboda Allah kala rawi fa suka yi wa taron dangi kap suka tafi wurin Sardauna suka tafi wurin gwamna kaza suka je wurin gwamna kaza akan kala rawi fa wanda kala rawi san da yake karatun shi na farko fa kube yake kafowa a gaban goshi ya karkata ta yayi zanzaro
yasa shat da haka yake zuwa tafsirin fa sannan in yazo kai dai kaji irin sharholiyar da ta rage ma wanda yana da tijama me kake tunani yana saurayi zai gama tafsirin bayan lokacin ya tafi sulma to in ya zama waɗannan irin malaman sun yi wa ƙala rawi haka me kake tunani mai kan gado irin Abubakar Gumi tsohon alƙali na haka sai suka tafi wurin gawa suka ce a muso muke ka hana shi shi kuma ya sake kiran malam Abubakar Gumi Abubakar Gumi ya ce to tunda har ba za su zauna da ni ba sai abin nan dora fadi wato sai abin nan cigaba da fadan abin da nake fadi ka zo ka samu kasadin yana nan a wurina in ba haka ba kasadin mun ainihin aikin tace shi da tantance shi mun sanya mishi gumi ka zo ka ainihin samu wannan kasadin ka je ka saurara from the horse's mouth daga bakin shi Abubakar Gumi shi ya fadi da kanshi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wa tilkal ayyamu nudawilu bainan nas juya su ake jiya tana maimaituwa ne shekaran jiya tana maimaituwa idan kun fahimci wannan da kyau jama'a karka taba daukar zafi akan kana sallah sai kaga wani yana kada yatsan shi kai kuma baka kadawa karka taba daukar zafi kana sallah sai kaji wani yana sallama daya kai kuma kana biyu karka taba daukar zafi kana sallah kana bayyana bismillahir rahmanir rahim sai kaji wani baya bayyanawa karka taba daukar zafi abin da ya dauka kenan Allah ya sa yana da dalili Allah ya sa kana da dalili Allah ya sa ba san zuciya iya abin da ka gamsu kenan iya abin da ya gamsu kenan Allah ya datar da musulmi shikenan to amma sai ka dauka cewa a dole fa wani ya daina to je ka same shi ka nuna mai da ilimi a baka da ilimin sai ka ce to bari ka hada da masu sarauta ko kun fahimta gaba kun ji yadda tarihin gawa ya faru kenan don haka sai zaman shi lafiya da tafiya ce tafiya wannan abin da suka yi Abubakar Gumi ko kun san me ya faru shi ya bude wa gawan kunne sai yasa aka ringa kawo mishi kasusuwa malam Abubakar Gumi yana ji gawan yana jin Hausa gar sai ringa saurare sai gano bakin zara me ya faru daga baya sai ga ainihin gawan yana neman Abubakar Gumi ya mishi izini akan zai hana mutanen nan yin abubuwan da suke to me kake tunani shi yanzu gawan kuma har ya gamsu amma ku duba su waye suka kai magana wurin gawan ta iya yiwa ma kafin nan gawan bai san da existence na Abubakar Gumi ba domin a lokacin he was not as popular as he was a lokacin ka a gargashin wannan gawan ya fara saurare sai ya gano wannan mutum yana magana ne da ilimi to sai kira Abubakar Gumi yana cewa yana son Abubakar Gumi ya haskaka mai yana so ya hana mutanen nan me kake tunani in su ne a dama su abun ma da ya kai su kenan amma sai malamin ya ce a bar su ci gaba da yi shi zai sa mai ilimi da hankali ya gane abin da suke akai na barna ba a dade ba sabuwar gwamnati ta zo ta murtala ya gushe cikin yan watanni Obasanjo da yar Adua Shehu Musa yar Adua su kuma suka ci gaba Shehu Musa ya sake kira Malam Abubakar Gumi cewa Malam Abubakar Gumi ya musu fatawa guda daya za su hana mutanen nan abubuwan da suke malai yace ku kyale su ba mu san a hana kowa da karfin mulki sai a kara mai daraja a bari karfin hujjar shi ta tabbatar da da'awar shi raunin hujjar shi ta ruguza da da'awar shi mu ma abin da muke cewa kenan amma kuma mu muna karawa da cewa kada wanda ya da'awa a boye ka fito ka tinkari jama'a a ji menene content me kake kiran mutane zuwa gare shi sai mutane sai su ringa hadawa shine zai sa gaskiya ta fito amma ka koma gefe guda kai baka wa'azi kai ba a jin maganarka amma sai kai ta fitar da maganganun ta hanyar wawaye da ayyukan wawaye sai ka samu wani wawa sai ka ce mishi wannan abin da ake billahi lazim ba a daina ba za mu yi bala'i a garin nan fito ka yi bala'i fito ka fara a jama'a shi wawan sai zo masallaci ya zo yana ta fada da musulmi yana ta kuci yana ta fada da malamai me aka yi mishi sai ce ai su malaman su sun ce kaza su waye malaman naku su fito su bayyana, su bayyana kansu, su faɗi nasu menene karatun. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka abinda ake so jama'a, da'awa ta zama transparent, ta zama a fili take, kowa ya fito ya faɗa. Yanzu waɗannan tafsirai nasu da ake sawa a gidan rediyo ba sa bayyana muku karfin karatun su. Kaga malami ya kasa karanta ayar da ainihin zai fassara, da ƙyar zai jajjaba. In ko ya sake ya kau da ɗan yatsan shi daga inda yake karatun, to matsala ta faru. Don haka dole ne yana biya na dangwala, yana biya na dangwala. In zai bayani sai dakile, ya rike wurin da gam. In ya gama bayani to ya san ina ya rike. Amma in ya sake daga hannun shi, to bai san ina zai ci gaba ba. Duk da azumin nan kake ji, ga su nan kana ganin sa NTA da sauran gidajen radio da television ana saka su. Haka muke cewa a tsawon shekarar malaman su fito su rinka yin karatu, su fuskanci zamanin su, su fuskanci duniyar su. Kuma kowa yayi karatu ya sanya a cassette na video da radio, yayi release din shi babu editing. In ka isa je ka kai publishing karatunka akan internet, duniyar zamaninka ta ga me kake cewa. Rubuta abin da kake faɗi, duniyar zamaninka ta karanta. Daga nan ne zaka gane cewa ka kai ko baka kai ba. Amma ka koma gefe guda kana ta haddasa wa musulmi fitina, kai baka bayyana ba, ko inuwarka ba a gani ba. To amma fitinarka kuma gashi tana ta bayyana ta hanyar jahilan da kake zugawa. Jama'a kuna fahimta? Allah malaukakin sarki ya taimaka. Malam yace wal khilafu fiha sa'ihun, dan haka sabani yana iya yuwa ya faru a cikin mas'alolin fiqhu. La yu'addi ila adawatin wa baghda, kuma sabanin baya kaiwa zuwa ga kiyayya da kuma ainihin wato gaba. Duk abin nan gaba da kiyayya, ma'ana sabani yana iya yuwa, shine ma'anar sa'iq. Sabani is possible a cikin mas'aloli na fiqhu, yana iya yuwa ya faru. Ko kun fahimta jama'a? Shine ni in nazo karatun sallah ina bayyana bismillahir rahmanir rahim, kai kuma baka bayyanawa. Kaga wannan sabani ne a cikin fiqhu ko? Ni in nazo ina sallama daya, kai kuma kana sallama biyu. Ni zan saki hannu a sallah, kai kuma zaka runguma hannu a sallah, misali. Wannan sabani ne ya faru a cikin fiqhu. A lokacin aikin hajji ni zan ce zan yi tamattu'i, kai kuma zaka ce zaka yi ifradi. A lokacin umara ni zan ce ga inda zan dauki harama, kai kuma ka ce ga inda zaka dauka. Wannan sabani yana iya yuwa ya faru a irin waɗannan abubuwan, amma ba zai kai zuwa ga kiyayya daga gaba ba. Amma bari ka ji, sabani baya faruwa game da la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Idan har wani musulmi yace Allah biyu ne, ko Allah uku ne, ko komai Allah ne, to ba za a karbi wannan sabanin ba. Dole ne duk musulmi ya yarda cewa Allah ɗaya ne. Idan wani musulmi ya ce manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shine cikamakin annabawa ba, ba shine na ƙarshe ba, to wannan ba za a yarda da wannan sabanin ba. Amma sabani a cikin fiqhu, wannan yana ganin halaccin ya sa zulumbuwar riga mai tsawo, wadatacciya, mai kauri yayi sallah. Sille kenan, babu wando, babu kamfai, babu gajeren wando. Wannan kuma yana ganin cewa ba zai yiwu a yi sallah duk tsawon rigar, duk kaurinta, duk fadinta, duk yalwatarta, dole sai an sa wando. Wannan sabanin zai iya faruwa. Wannan yana ganin ya halatta a yi sallah da takalmi, wannan yana ganin bai halatta ba. Wannan sabani duk yana iya faruwa, kuma a ce babu komai, ba zai kai zuwa ga kiyayya da gaba ba. Amma wani ya ce Allah ɗaya ne, wani ya ce Allah biyu ne, wani ya ce Allah ɗaya ne, wani ya ce uku, wani ya ce Allah ɗaya ne, wani ya ce komai Allah ne, to wannan kam sabani da gaba da balbalin bala'i. Dole sai an dawo an yarda cewa Allah ɗaya ne. Ina fatan an gane. Amma me muke nufi a cikin addininmu? Ba wani wanda zai zo da musulunci ya ce shi a fahimta shi Allah biyu ne. Ba wani wanda zai zo ya ce shi a fahimta shi komai Allah ne. Ba za a yarda da wannan fahimtar ba. Amma in addinin ƴan mushan kake, al-yahudu wan nasari, to in ka ce Allah uku ne, sai mu ce dama kan gidanku kenan. Ba ruwanmu da kai, ba da mu kake ba. You are not ambassadoring us, you are not our representative. kai ba wakiltar mu kake ba, ba da sunan addini mu ba, amma a musulunci dai Allah ɗaya ne. To ba za a karbi sabani akan Allah ɗaya bane, ba za a karbi sabani akan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za a karbi sabani dangane da Qur'ani ba. Wannan yace Qur'ani magana Allah ne, wani kuma yace Qur'ani ba magana Allah bane, ba za a karbi sabani akan haka ba. Ba za a karbi sabani dangane da tashin kiyama ba, wani yace eh za ta yiwu, wani yace yana zato, wani yace to shi kan bai yadda da tashin kiyaman nan ba, dan an dade ana cewa za a yi kuma gashi hayyo ba a yi ba. Wani kuma yace to mai yiwa ta yiwu, mai yiwa ba ta yiwu ba, to ba za a karbi wannan sabanin ba. Ba za a karbi sabani dangane da kaddara ba, kace kaddara daga Allah ne, wani kuma yace a'a kaddara daga mutane ne. To duk abin da ya shafi tauhidi da aqida ba za a karbi sabani ba, amma duk abin da ya shafi fiqh to shine mallan yace wal khilafu fiha sa'igun, sabani yana iya yuwa a ciki, la yu'addi ila adawatin, ba zai jawo adawa ba, wa baghda ba zai jawo kiyayya ba, wal khilafu madhmum, mallan yace sabani wanda ake zargi huwa al khilafu nashi an ijtihadin fi nususin shar'iyya, sabanin da ake zargi shine sabanin da ke tasowa game da ainihin kokari dangane da nassoshi na shari'a, lam ya'zani shari'u fi ijtihadi fiha, wanda shari'ar musulunci ko kuma manzon Allah bai izini ayi sabani a ciki ba, wannan shine ake zargi, mislul khilaf fil aqaid, kamar sabani cikin aqidoji. Shine ne muku misali, mu mun ce Allah ɗaya ne, wani ya ce biyu ne, sai mu ce a musulunci sai ce sai a ce a ba a yadda da wannan ba, mu mun ce Allah ɗaya ne, wani ya ce uku ne, a musulunci sai a ce sai mu ce ba mu yadda ba, a mu mun ce Allah ɗaya ne, shi ya ce komai Allah ne, a musulunci sai mu ce sai a ce ba a yadda da wannan fahimta ba, ba a yadda da wannan sabanin ba. Ko kun gane jama'a, kun ji inda ake zargin sabani kenan, shine game da matsalolin aqida. Aqida dole ne ta zama ɗaya, Allah ɗaya ne, yana saman al'arshi, iyakacin magana kenan, ba wanda zai ce mana Allah yana ko ina da zatin shi, a Allah ɗaya ne yana saman al'arshi, ba yana kan al'arshi ba, yana sama da al'arshi, shine sama da komai, Allah madaukakin sarki ba ya zaune yake akan al'arshi ba, al'arshi ita ce halitta ta ƙarshe daga sama, to shi kuma Allah yana kan sama da ita, dan haka wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Qur'ani haka yace Allah shine marin jayi kuma yana can sama da bayin shi, to duk wanda yace a'a Allah yana ko ina, sai a ce dame da zatin shi ƙarya kake da ilimin shi, sannan Allah yana sauka daga sama ta daya da daga sama ta bakwai zuwa ta daya kowane dare, me yasa? Saboda hadisi ya zo da haka, to saukar yana baro can ne ya dawo nan, a'a sauka ce wadda ta jace da kudurar shi da ikon shi, ba irin sauka ce ta tanakulin barin wuri zuwa wuri, irin yadda ƴan adam in yana Sokoto to baya Kano, in yana Kano baya Sokoto, to ba haka bane, to wace iri ce sai a ce wadda ta dace da matsayin shi? To anan ba za a yi sabani ba, kuma ba za a karbi sabani akan haka ba. Haka nan aw fihi nassun shar'i, ko kuma akwai wuri na biyu shi ma wanda a fiqh din ne, an gane, aw ma fihi nassun shar'i, ko kuma akwai sabanin da yake a fiqh ne amma ba za a yadda ba, ka san me yasa? Saboda akwai nassi na shari'a karar kafa yanke, la yasughu li ahadin an yajtahida ala khilafihi, bi halatta ma wani yayi kwazo ko kokarin saba wannan nassin ba, kamar sallar azhar, sallar azhar fatawa ɗaya ce, ita ce raka'a hudu ce in kana zaune a gida, raka'a biyu ce in kayi tafiya, to ba za ka zo rana tsaka ka ce mana sallar azhar raka'a biyar ba, maka tambaye ka kace fahimtar ka kenan, fahimta fuska, sai a ce a'a, to taka eh fuskar jaki ce ba ta da kan gado, ko kun fahimta jama'a? Dole ne fahimta ta zama anan, dole ta haddun nassi, ba wani nassi, ba wata aya wadda za ta taimake ka kace sallar azhar raka'a biyar, ba wani hadisi da zai taimake ka kace in an yi tafiya sallar azhar ayi raka'a uku kasru, sallar magariba da zaman gida da tafiya raka'a uku ce, to ba wata fahimta da zaka kawo kace kai a wurinka magariba ma dole a rinka yin ta raka'a biyu, kace fahimta ka kenan, domin me? Domin akwai nassi karara to kenan in kun fahimta hatta fikihun ashe sabanin ba abu da yake ba duk abin da aka samu nassi yazo karara ya yanke cewa kaza misali kowa ya san ina ake yin attahiyatu lillah shine in an zauna to kawai sai mutun yazo yace Allahu akbar sai attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah salamu alaykum yazo ya karanta tahiyya sai kuma ya ruku Allahu akbar kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasi al-khannas alladhi sai kuma yazo da ya zaman tahiyya kuma sai alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naka tambaye sai ce shi fahimta shi kenan ha ba yadda ba bid'a ce kai saboda haka fahimtan ma akan mas'alolin fiqh shi ma ba komai bane sai abubuwan da suke da fuskoki kamar yadda na faɗi yanzu hadisi yazo cewa annabi yana daga hannu daidai da kunnan shi hadisi yazo annabi yana daga hannu daidai da kafadar shi su malaman hadisi da yake sun fi kowa fahimtar nassoshi na shari'a sai suka ce wannan ya nuna tunda annabi yana wancan yana wannan to kai ma kai wannan wata ran kai wannan wata ran kai wancan wata ran kai wannan kenan kai kamar yadda annabi yake shi yasa wancan sahabi ya ganshi yana wannan wancan ya ganshi yana wannan to kai ma kenan yanzu ana ce maka collectively in ka tattara zai taimake ka ka gane cewa annabi yana yin wannan wani lokacin yana yin wancan to amma tattara da haka kuji sai kai sai ka samu guda daya iya hadisin da ka samu kenan cewa annabi yana daga hannun shi daidai da kafadu dan haka sai kai tayi wancan kuma shi kuma iya hadisin da ya samu annabi na daga hannun shi daidai da kunnuwan shi iya abin da ya samu kenan shi ma da kuka bayyana a masallaci dai wannan ya daga hannu daidai da kafada wannan ya daga daidai da kunnuwa sai aka ce aya aka samu sabani sai wannan yace ga hadisin shi wannan ma yace ga nan shi to anan kaga an samu sabani ko to ba a zargi sai dai a ce a kira fuqaha'ul muhaddisin ina malaman hadisi waɗanda suke fahimta irin ta manzon Allah ku zo ku nuna mana waɗannan hadisi sun inganta eh to ya za a yi da su sai a ce ai kaga wannan hadisin wane ya ruwaito shi wancan kuma wane ya ruwaito shi wannan dalili ne akan wani lokacin annabi yana wannan wani lokaci yana wannan to yanzu ya za a yi kenan sai a ce yana nuna mu ma wani lokacin mu rinka wannan wani lokacin mu rinka wannan shikenan ba za a rike guda ɗaya ba balle a ce na wancan ba daidai bane ko na wancan ba kaza bane a ƙarƙashin wannan in sabani irin haka ya faru wanda galibin sabanin da ya faru ta haka ne nasso shine mabambanta annabi yana yin kaza yana yin kaza sai wannan ya samu wannan wannan ya samu wannan amma su malaman hadisi da yake suna bincikowa ne from the source dan haka su sai suke samun duka biyu din amma malaman fiqh da yake kawai suna neman me zai zama hujja kawai akan kaza da ya samu shike misali ina kake so ka je Kaduna kana fita duk inda ka ga mota golf ce ha pijo ce kawai sai ka shiga haka ne amma yanzu gwamnati in zai tafiya daga Zaria zuwa Kaduna fita zai kofar gida sai wanda haka da za a kaddara duk motocin gwamnati za su lalace kana jin zai je shiga ta haya to kun ga ashe akwai bambanci tsakanin irin yadda malaman hadisi suke neman hujjoji da yadda malaman fiqh su malaman fiqh kawai zai ce in an zo daga hannu akwai hadisi ana kawowa shikenan sai ce shikenan sai hujja da shi malaman hadisi ko in ya ga wannan sai ce to a cigaba da bincike sai an gama gano kaf a wannan wurin me annabi yake yi kaga malamin fiqh tun ya gama binciko ya tattara fatawar sallah malamin hadisi kuma yana nan yana binciken hadisan da ke daga hannu a sallah sai ce sai ya gama gano su da ina yaya yaushe yaya kabbara take yana hadawa tare da kabbara Allahu akbar wani lokaci yayi Allahu akbar sannan ya daga wani lokaci ya daga sai ya sauke sannan ya ce Allahu akbar malamin hadisi sai ya ce duk sai ya gama tattara waɗannan abubuwa to sannan sai ya ce bari kuma ya fara aikin tattarawa da tacewa da fatawoyi a ƙarƙashin wannan sabani yana iya faruwa a fiqh ta irin waccan fuskar ta malaman fiqh amma ka gan ka lura da wannan fuskar ta malaman hadisi ko zaka samu mafi yawancin malaman hadisi ba sa saba su kuma in dai za a bi irin waɗannan ka'idojin in dai malaman hadisi ne wancan malaman hadisi zaka ga ba sa saba ku duba a lokaci guda ne malamai biyu suke rubutu yau shekaru 600 da wani abu a lokaci guda Ibn al-Qayyim yana gabashin duniya yana rubutu akan ilimin usulul fiqh da irin dalilan da yake cirowa da maganganun da yake cirowa cikin dalilan al-allamatu ash-shatibi al-gharnati yana Grenada ita ce a kasar Spain ta yanzu Andalus shi ma yana binciko na so shi yana fitar da maganganu zamanin su daya amma ba su taba ganin juna ba ba su taba jin labarin juna ba har suka mutu da aka zo daga baya yanzu aka hada littafan sai aka ga kamar suna zauna ne saboda ne ilimin wancan da binciken wancan da kayan aikin wancan yayi daidai da na wancan dan haka sai findings din results din ko kun fahimta sai suka rinka zama daya wannan abin kana karanta sai ka ce farki ya tabbata ga Allah Ibnul Qayyim ya ce kaza Shatibi ya ce kaza sai ka ce oh dubi kai kama a zaune suke wuri daya amma ko labarin juna ba su taba ganji ba har kowa ya mutu ba tarho lokacin ba shekara 600 ai ba wasa bace daga yanzu shekara 600 babu tarho babu tangarau a karkashin wannan sai ka ce ya aka rinka samun dacewa saboda na daya kowanne ya dahu a ilimi na biyu kowanne ya iya ka'idar na uku kowanne ya iya application na ka'idar akan ilimin dan haka sai findings din sai suka rinka zama daya haka yanzu a samu professor ne bajamishi yana bincike akan wasu abubuwa na bincike na research na hypothesis na menene wani professor ne a France yana can yana yi wani professor ne a British yana can yana yi dukkan su professor shi ne a mabambantan kasashe amma a fage daya suna bincike sai kaga in aka zo wani taro na duniya sai kaga sun hadu wannan professor in ya tashi yana jawabi da faransanci ana fassara wancan na jamusanci sai ka ji yana jin dadi yana gwada yaya abun ai shi ma gashi findings din shi kenan sai kaga kawai koda an hada sai kaga dan kadan ne ake samun bambanci to duk lokacin da ka ji sabani yayi yawa a cikin malaman ku ina son ku dauki wannan magana daga gare ni in ma dukansu ba malamai bane yan takife ne kawai suke gwara kanku saboda haka ba su da application of knowledge in the field of scholarship da fagen ilimi ba su da kwarewa dan haka ba su iya dabbaka ilimi ba dan haka dukansu mashirmanta ne ko kuma akwai kwararru a cikin su sai aka samu wasu yan harbatimati su kuma suna kawo rudanin abin da wadancan kwararru suke fadi ku je ku auna malaman ku a dayan wadannan skeloli guda biyu aya ɗaya ce zaka ji suna fassarawa daidai lokacin da wani ya gama dankara muku kaulasan da wannan ayar an jima ita wannan ayar ɗayan zai dauka shi kuma ya sake juya ta yayi back to sender ya harba ta ita ma ya ce a su ne kafirai sai ce ba ku ga ayar ba to ko dai ya zama dukkan su yan takife ne ko ɗaya kwararre ne ɗaya ne yake wa ɗayan rashin kunya ku je ku binciki wannan saboda haka matasa ku tashi ku yi ilimi ku tashi ku yi karatu kar su yaudare ka ba su koyar da kai ba kawai saboda siyasar tafiya zai su ce maka kai ɗalibin su ne azumi ya kawai su tura kawai ka je ka yi tafsiri sai ka ce mallam ai ba ku koya min tafsiri ba sai a ce a kai eh baka ji wani yana tafsiri ba eh kai ma baka iya wallahi wauta ce sun kai ka sun baro ka ne sai ba ku koya mini ba ai so ba zan iya ba ka taba ganin mutum ya shiga FCE shekara farko an tura shi teaching practice ba sai an yi karatu sannan sai a tura shi TP sannan sai malamin shi zai zauna a ajin yana kallon yana iya applying the knowledge yana iya dabbaka abin da aka koya mishi a field ko kun fahimta jama'a to me yasa ya zauna da kai ya koyar da kai ka'idojin karantarwa to sannan sai ya ce shiga aji ka karantar ina jin ka ina ganin ka yana ta rubuce yana gane inda kake kuskure yana gane inda baka iya dabbakawa ba sai daga bayan ya zauna da kai sai ya nuna maka ga yadda abin yake amma yanzu kawai ku matasa ne kuna ta yawon ku a gari kun watan azumi yazo sai a ce wani eh za a tura ka wuri kaza za ka yi tafsiri sai ka ce Allah ya tabbata mallam ai ba ku koya mini ba kuma ban iya ba
yaro ne uban shi yana tafsiri, uban ya kwanta ya rasu, kawai sai aka kira yaro kai eh zaka fara mana tafsiri, zaka hau kujerar babanka. Yace ai ban iya ba, babana bai koya mini ba. Suka ce kai mun riga mun nada ka, dan haka rana ta ba za a fara tafsiri ka shirya ka fito. Sai ta wurin wani malami, malami eh sun nada ni tafsiri ban iya, bice kace musu, yace na ce sun ce ba, sai yadda bai ce ka gudu. Kawai sai gudu. Ranar tafsiri aka neme shi kawai ya gudu, ta je kashe wayar shi. Ya ji mishi alheri. Bawa mai shinkafa Allah ya gafarta mishi. Shi da ya san ya koya wa ‘ya’yan shi Qur’ani, ya koya musu tafsiri, ya tura su sun tafi sun je sun yi ilimi a hannun malamai. Shekarar da ya buɗe masallaci a gidan shi, ai su ya sa wane ya mishi 30, wane ya mishi 30, suka ja mishi baki. Da aka waye gari yau ya rasu, ba tare da wata jayayya ba, dan da kanshi kawai Isa sai ya share ya ce kowa ya zo a ci gaba da tafsiri, sai aka ji ma ya fi uban karatu a shi. Tunda shi uban he was a secondary leaver, shi kuma yaron fa yana da masters, sannan kuma ya karanta, opportunity da shi yaron ya samu shi uban ma bai samu na karatu ba. To idan kun fahimci wannan, a ilimi babu magana shekara, babu magana gado, babu magana kungiyanci, kasu kai kasu baroka. Ka shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello ka je ka samu professor nawa ne a sciences, amma kuma ‘ya’yansu suna nan suna karatun accounting. Haka ne ko ba haka ba? Ko ka tunda kai professor ne a pharmacy, dole ne ‘yar ka sai ta karanta pharmacy, ko ba za ta iya ba? A ce ai kan gidanku ne. Almuhimmu ta dai iya ilimi, ita kuma sai zama accounting ne fillinta, sai ka ce Allah ya miki albarka a fillin. Amma ilimi kawai a nemi a mai da shi gargajiya, to wannan kuskure ne, zai haifar mana da sabani. Ar-rabi'a darasi na hudu, istadalla al-ba'du bi fi'li as-sahabati radiyallahu anhum, an samu wasu malamai sun kafa hujja da ayyukan sahabbai, Allah ya kara musu yarda, haza wannan aikin na sahabbai, cewa sahabbai sun yi sabanin fahimta. Ha? Sai waɗannan mutane sai suke cewa bi anna al-haqqa yata'addad, to ashe gaskiya tana iya zama tana da bambanci da juna. Wane ya ce Allah ɗaya ne a ce daidai ne, wane ma ya ce komai Allah ne a ce daidai ne, sai suke to ai wannan dalilin ai kaga gaskiya ne. Wa tahrirul mas'ala, malai yace ga yadda za a tace wannan mas'ala, an yi kwala kamata ya ce in kana al-maqsudu bil haqqi alladhi yuqabilu al-batil, idan waɗannan mutane suna nufin gaskiya tana karo da juna, kuma su ce gaskiya ce ita ce gaskiya wadda take karo da ƙarya, yace to fa innal haqqa la yumkin an yata'addad, to sai mu ce gaskiya ba zai yiwu ta zama tana karo da juna ba, ta zama tana da bambanci da junanta. Wal haqq wahid, domin gaskiya dole ta zama daya. Amma in kana al maqsudu bil haqq fi nazari shar'i, amma in ya zama abinda ake nufi da gaskiya, gaskiya a yadda shari'a take dubanta, ai alladhi yurdi anhu shar'a, wato gaskiyar da shari'a ta yarda da ita, fa innal haqq bi hadha al ma'na yata'addad, to gaskiya da wannan ma'ana tana iya shan bamban da junanta. Misali, bari maka gwari gwari da yaranmu na Najeriya. Nace da yaranmu na Najeriya, kada wani ustazu ya kama ni da kuskuren magana. Kira'ar Warshi da kira'ar Hafsu dukansu daidai ne, amma kun ga suna sabani da juna. Misali, idan yanzu ka zo kana karatu a Hafsu, za ka ji ka ce Malik Yawmiddin, idan ka zo kana Warshi za ka ji ka ce Malik Yawmiddin. Akwai daga cikin kira'o'in da in ka zo za ka ce siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, daidai ce, gaskiya ce daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin kira'o'in akwai da za ka ce siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, daidai ce, gaskiya ce daga Allah, daga manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Akwai daga cikin su wanda zaka ce siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
wala dhalin gaskiya ce daidai ce to kaga in irin wannan ne take nufi duka gaskiya ne ko to ana iya samun gaskiya a wannan fuska gaskiya a wannan fuska gaskiya a waccan fuska amma in kana nufin abu na karo da juna kuma duka su zama gaskiya shine kace Allah daya ne gaskiya ne Allah uku ne gaskiya ne komai Allah ne gaskiya ne sai malai yace to wannan kan ba za ta yi ba domin wannan akwai karo amma wancan babu karo misali ba sakkwace in yazo sai yace kanda in zo nan babur dina yayi faci kanda in zo nan ba zan fare sai yace kahin in zo nan kahin in zo nan ba Kano ko ba zazzagi sai yace kafin in zo nan yanzu wannan dukkan ta mecece Hausa ce dukkan ta Hausa ce haka ne to amma in wani yazo dan Kaduna dan GRA shi kuma yace maka before in zo nan babur dina yayi faci wannan ma Hausa ce before in zo nan aha aha so da aka rinka fahimta abubuwa yadda suke kar a zo a rikita ka a je a dauko nassin da abinda ba karo yake da juna ba a ce gaskiya ne sai kuma a dauko abinda karo yake da juna kai dai ka san da zamfaranci da sakkwatanci da zazzaganci da kananci da katsinanci duk abinda aka fadi a ciki to Hausa ce amma in aka fita aka koma ana cewa before and after wannan kuma fa ita ma a ce Hausa ce a ba Hausa bace dole ne wani yare ne to shine sai malam yake cewa sai yace fa innal haqq bi hadha al ma'na yata'addad ay alaina an nufarriqa bayna al haqq fi zatihi wato dole ne mu rinka bambance abin da yake a zatin shi shi gaskiya ne wa bayna ma ya'tabiruhu ash-shar'u haqqan yusabu sahibihi da kuma abin da yake a hakikanin shi ba gaskiya bane sai dai kuma shari'a ta ba da uzuri saboda kyakkyawan hali da manufa da mutun ya nuna wajen fahimtar gaskiya sai a ce a bashi lada ku duba idan aka yi sabani a shari'a tsakanin malamai ana cewa wanda ya dace yana da lada biyu wanda bai dace ba yana da lada daya to ka san me yake so ka fahimta wanda ya dace yana da lada biyu ladan kokari da kuma ladan dacewa wanda bai dace ba yana da lada daya me ake nufi ladan kokari ba a rubuta mai ladan dacewa ba to wani sai ya ce to ai dukkan su sun samu lada sai ya ce a level na ladan ba dai bane dubi dalibin da malami zai sanya mishi 70% wani dalibin sai malami ya sanya mishi 40% wancan dalibin ya ci kuma yana da attendance din shi 20% performance din shi 50% wancan kuma dalibi fa attendance din shi was 20% amma performance din fa was poor dan haka sai ya samu 20% yanzu 20% da ya samu in an zo ana nuna takardar script ya kamata ya ce ai ni ma nayi kokari sai a ce a ba kai kokarin komai ba gashi yadda aka nuna an nuna attendance ne ka samu 20% amma wajen abin da ya shafi academics zero kaci ba kai kokarin komai ba to kun ga abin da ake so yanzu ka nuna ka fahimta shine ka gane kokarin ka gane kuma attendance ko shine malam yace ya kamata mu rinka gane tsakanin abin da yake asalin shi gaskiya ne da kuma abin da yake shari'a ce ta dauke shi akan cewa kaza za ta ba da lada akan shi to kaza da aka ba da lada akan shi an ba da lada akan kokarin ne ba akan shi abun ba misali yanzu sai ka zo sai ka samu mutum ka ce mishi yayi maka faskare ka bar kuma guman ice da ya zo sai share kofar gidanka fes ya zauna haka dawo aiki da la'asar yana jiran ka biya shi tsakaninka da Allah da ka zo me kake tsammani ka gani gutsatsarin ice sai ka ga guma gumanka suna nan yadda suke amma kofar gidanka fes wani iya ba kai aikin bai ta a mai gida na yi ba ka ganin kofar gida fes sai ka ce a kai faskare na ce kai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce to tashi kungo wannan 500 din hau mota ka tafi yanzu ya kamata yaje ce na aiki an biya ni a yanzu wannan wani kokari kaga yayi ta wani fanni amma asalin aikin fa bai ba saboda haka kurin ka fahimta daga misalan nan wa tilkal amsalu nadribuha innas shi yasa nace muku zan zo in gabatar da wata lacca da zan sa mata suna amsalul qur'an misalan alqur'ani sannan zan sake muku wata insha Allah zan sa mata amsalul hadith misalan hadisi ayoyin tunda Allah yace mafalu kaza mafalul ladina kamafali kaza gaba ɗaya zan zo gabatar da lecture su tun daga farkon qur'ani har ƙarshe mu fahimci menene misali menene hikimar misali a cikin alqur'ani sannan menene ma'anonin misalan domin misalan daban abinda Allah yake kokarin communicating daban sakon daban amma sai ya dauko misalin wani abu yace mafalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha wadanda aka idiyawa at-taura sai kuma suka ki daukar ta an dora musu amma sai suka ki daukar ta sai Allah yace kamasalil himali kamar jaki ne yahmilu asfara yana dauke da kayan littafai to me Allah yake nufi da wannan misali wai mutumin da aka bashi ilimi amma baya aiki da shi to kamar jaki ne ka dauko tafsirin qurdabi ka sa mishi kuma ke da sallah azhar zai sauke ya alwala bai san me yake dauke da shi ba to misalin mai karatu ba aiki da karatun kenan kaga kenan misalan alqur'ani suna dauke da wani sako ne to amma misalai kuma suna daga cikin literature kamar karin magana ne salam magana suna daga cikin literature suna daga cikin hanyoyin da Allah yake isar da sako saboda Allah ya baiwa dan adam baiwa ta misalai kowane yare zaka ji suna buga misali kowane yare ka shiga cikin kowane yare zaka ji akwai misali a ciki to shine in Allah so za mu dauko alqur'ani mu dauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu bibi waɗannan misalai wannan lacca ce mai zaman kanta wanda za mu samu lokaci insha Allah ta'ala domin ka rinka gani shi yasa za ku ga ina yawan dauko misalai ina buga maka domin ka rinka fahimtar al'amura malai yake cewa fal haqqu fi zatihi wahidun la yata'addad ita dai gaskiya a ita kanta guda ɗaya ce ba ta sauyawa wa amma allazi ya'tabiruhu ash-shar'u haqqan amma abinda shari'a za ta iya cewa daidai ne wa yurdi anhu kuma shari'a ta yarda da shi wa yusibu alaihi tabadalada fayajuzu an yata'addad to zai iya yiwa shi abin ya sauya kamar fahimta fahimta za a baka lada ne akan kokari da kai na ka fahimta an gane amma ita gaskiya tana nan kwaya ɗaya wanda ya gano ta shi kuma ladan shi daban ne malai yace wa warada fil hadisi anna al hakima idza jitahada fa asaba falahu ajran yazo a cikin hadisi cewa alkali ko mai hukunci ko malami mai fatawa idan yayi kokari to yana da lada biyu wa idza jitahada fa akhta falahu ajrun wahid idan ko yayi kokari amma sai kuskure to yana da ainihin wato lada guda daya wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi ingantaccen hadisi ne kamar yadda ainihin al-imamu muslim ma ya ruwaito shi sai malam yake cewa wallahu la yu'til ajra 'ala al-batil Allah baya bada lada akan barna ku duba jama'a malami ne je karanta littafi yana kokarin fahimta addini an ce wa yustahabbu ghaslu hasal jimar an so a wanke tsakuwar jifan shedan in zaka jefi shedan a wurin aikin hajji an so ka wanke tsakuwar wannan fiqhu ne na hanafiya kai ba ina bada fatawa bane haka to amma da yake babu dugo a jikin jin karani ha da sauran inda ake dugo a jikin zalda zaira sai je karanta wa yustahabbu ghaslu khisil himar an so wanke golan jaki lokacin aikin hajji kaga malami ya samu dirkeken jaki ya rike buta ya rike golan jaki yana aikin hajji yana ta zuba ruwa yana wa jaki tsarki aka rabaka Allah lafiya sai yace a fiqhu ne aka fadi sai wancan masani yace a fiqhu yace ai kwarai kaji saboda kokari har ya haddace karatun ma ba sai an koma littafin ba yace ai wana ne yace a cikin littafin shi na fiqhu wa yustahabbu ghaslu khisyal himar an so wanke golan jaki sai yace ayya
kai kuskure ba haka bakin yake ba wa yustahabu ghaslu hasal jimar an so wanke tsakuwar jifan sheda tsakuwar da za a yi jifan sheda to yanzu wannan malamin da ya wancan fahimta ya je ne wa jaki tsarki yana da lada amma ladan yi wa jaki tsarki ladan kokarin fahimta yayi kokari to kun fahimci yadda al'amari yake to kaka ce to ai jaki yawa amma ya samu lada a'a Allah baya bada lada akan shirme amma Allah yana bada ladan kokari in kuna bibiyar karatun mu na Bukhari da muke akwai abubuwa da muka karanta sai kaje an ce in mutun yake kaza ita sadakar bate ba amma akwai ladan niyya akwai ladan niyya lakama nawaitu wa lakama akhaf ashe akwai abin da yake shi abin koda bai ba to amma saboda kyautata niyya da kai sai a baka to ta yi lokaci a to tunda dai har kyakkyawar niyya za ta sa a bani lada akan abu to ashe koda nayi bid'a a'a ai can kuskure ne yanzu wancan mai wanke golan jaki ai ya ka fahimta shi ya fahimta an bashi lada ne akan aiki da fahimtar ko kuwa akan kokarin fahimtar akan kokarin fahimta mutumin da yayi sallah yana cikin sallah sai ya gano cewa bashi da alwala sai ya fita daga sallar yanzu a can dazu da ya fara sallar yana da lada fa amma ba ladan sallar ba ladan niyyar shi da kwazon ya bauta wa Allah amma ita sallar a zatin ta fa tunda ya fara ta a bace take tunda babu alwala misali yazo yayi alwala ashe yana da janaba a cikin shi yana cikin sallah sai ya tuno ab yana da janaba dan haka alwala ba ta dauke mai janaba ba to amma abin da zaka ce san da yazo zai yi sallar nan yana sanar cewa yana da janaba da gangan ne ba da gangan bane to yana da ladan wannan niyya an fahimta to amma aikin nashi fa bai da ladan shi shine mallan yake cewa ka natsu da kyau wallahu la yu'ti al-ajra 'ala al-batil Allah ya baya bada lada ga wanda ya shirme sai ya ce wa mislu hadha to kaga duk irin waɗannan misalan ko sune qissatu salati al-asr fi tariqi ila bani quraiza yayi daidai da irin wannan qissa ta sallar al-asr akan hanya ainihin anguwar bani quraiza wa misluhu fi 'asrina al-hadir yace irin waɗannan abubuwan a wannan zamanin namu ko تعدد المذاهب الفقهية الأربعة بمبنج مذهب بفقه إن غداه دو واختلاف أتباعها دكما سابان مبيا ماذا أتي دي أبن دي سكفة دي دي بني أما كما واني ديكي بمذهب الشافعية مذهب الشافعية قسكياتي malikiya gaskiya ce hanafiya gaskiya ce ita ma hanbaliya gaskiya ce to cewar gaskiya ce ana cewa ba fata bane to amma kuma a cikin kasantuwar gaskiya ce sai ka ga mai bin mazhabin hanbaliya ya dauki wani abu sai ya zama shi abin kuskure ne to ba za a ce tunda ita mazhaba an ce gaskiya ce to duk abin da ya biyo bayan ta to shi ma gaskiya ne daidai bane misali yanzu ɗan Shafi'iyya za ka gansu da yawa mutanen kasashen Indonesia idan suka iso Jidda in ka samu malamin su wanda ya iya Larabci ko Turanci ga ce mishi to algawa ta malam yanzu gashi za ku tafi aikin Makka ya ce to yanzu za ku yi da mata don su a mazhabar in ka taba mace wato koda san da kake taba ta baka ji dadi ba baka san kuma mace bace sai da ka waigo sai kaga ab dazu alwalaka sai dazu mace ka taba to alwalaka ta kare tun dazu to sai ka ji ya ce a ai anan Jidda muke a jama'an habar shine sai mu dauki wata sai mu shiga gari da ita in muka fito kuma sai mu dauki abin mu sai mu koma garin mu da ita to kaga abin da baka ce yanzu me yasa ya aje mazhabar shi a Jidda
saboda ƙarya ce to me yasa kuma ya dauki wata mazhabar a Jidda saboda ya san ita ce gaskiya saboda ya yarda dukkan mazhabobin a jumillance gaskiya ne to amma akwai kuma daga ciki wanda kuskure ko tsanani zai iya faruwa dan haka waɗannan mazhabobin gaba daya ba akan fata suke ba amma akwai fata wadda wata mazhaba za ta yi sai ta zama ba daidai bace ko kun fahimta yanzu kamar mu ne dake da'awa ta sunna da'awar akan gaskiya take amma mu muna iya yin abin da ba daidai ba to in muka yi wannan abin da ba daidai ba ba zai sa saboda da'awar mu gaskiya bace sai zama duk abin da muka yi shi ma ya zama daidai ne shi yasa ko ga wasu ahlus sunna suke bata mana suna kai ahlus sunna ne kai abu ba daidai ba sai wani yazo ya fadakar da kai ba daidai bane sai ka ce wallahi na gode maka Allah ya saka maka da alheri shikenan amma sai ka ga wai yana kokarin justifying wannan abin dole tunda su ahlus sunna ne suka yi to dole daidai ne shi kuma wancan yana da dalilin abin ba daidai bane malamin ku ne na ahlus sunna ko shugaban ku ne na ahlus sunna ya aikata wani abu wanda ba daidai bane in ma a addini in ma a rayuwa